أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يوم ما سو كلام ودسور رم أشكن وانا جدا من البركة جدا تلينا كو جدا تلفزيون نابم فيري جدا تلفزيون دراديو نابم فيري واتو يومنا رانر biyu ga watan uku wato Rabiul Awwal watan musulunci hijira na da wato hijiriya shekara ta 1443 wanda ya daidai da 9 ga watan 10 shekara ta 2021 wato miladiya. ƴan uwa musulmi, a yau muna tara da babban ɗaya daga cikin manyan malamanmu na nan birnin Yamai, wato a Sheikh Abdulmalik Khamis, dan tattaunawa a cikin abin da ya shafi al'amura, daga cikin al'amuran da ya shafi addininmu da rayuwarmu ta yau da gobe. A yau, in Allah ya yarda, za mu tattauna a cikin wato wani mustalah wanda yake mustalah al-azima au al-azma, wato mustalah al-azma. Sheikh Abdul Malik falyatafaddal mashkura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yan uwa, kamar yadda muka sani, duran juma'a daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 muna gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba daya. Insha Allah ta'ala, cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala da ikon sa da ganin damar sa, ya ba mu iko muka hadu a wannan lokacin. Na farko, ya kamata in sauke kaya da malam ya azamini a matsayina na karamin almajiri, dan haka mu almajirai ne masu neman ilimi har yanzu ga malamai. Abu na biyu kuma, malam wannan ƴan uwa sun jima busu yi shiru da ke mun taɓa yin waɗansu wato shirye-shirye da shi, amma ya je karatu a ƙasar Libya a jami'a ta kulliyatul da'awul islamiyya, sunansa Muhammad Thani, ga waɗanda busu taɓa jin karatunsa ba. Kuma malam ya ƙare ki, Allah ya sa ya dawo gida. To, don haka muna fatan Allah ya amfanar da mu da al'ummar musulmai gaba daya da abinda aka karanto. Kafin mu tashi cikin karatunmu yau, za mu yi karatu ne kan al-mustalah na al-azama. Kafin mu yi bayanin me ake nufi da al-azama, akwai nukta guda biyu da nake son in dan yi ishara zuwa gare su. Nukta ta farko tana da alaka da wani darasi da muka gabatar a cikin garin Yamai a wata unguwa kan kurakuran da ke cikin suratul Fatiha. Akwai wata mas'ala da muka faɗa, akwai kuskure cikin ta, ya kamata mu yi bayanin ta. Mas'ala ta biyu kuma akan maudu'in da ya gabata, ƴan uwan da suka saurare mu a satin da ya gabata mun tattauna ne akan abin da ya shafi wato at-tasawwul. Akwai mas'ala ita ma guda da ya kamata mu danci wani abu akan ta. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Mas'alar da za mu tattauna a kanta, mun yi bayani a kan muhadara da ta gabata a kan kurakurai a cikin sallah muka ɗauko iqama da kuma fatiha. To, da muka zo, duk waɗanda suke cikin group ma na markaz sun saurari wannan muhadara, kin wajen gaba dangantar da wata ƙira'a sai muka yi kuskure. To, wannan abu ne wanda yake amana ta ilmi, dole sai mun dangantar da shi. Shi ne wato wajen ihdinas siratal mustaqim, ana karantawa da sinun ana karantawa da kuma sadun to a cikin qurra wanda yake karantawa da sinun shine imam qumbul wanda dai ne daga cikin ruwat na ibnu kathir da kuma imam ruwais duk dake a cikin qira'at al-ashr shi imam qumbul yana da huska guda biyu ana ya kana karantawa da sadun kuma yana karantawa da sinun duk inda yaso to dan haka wannan mas'ala ce da ya kamata mu gyara ta wajen Malik Yawmiddin kuma nan ba kuskure bane da ma imam wato Asim da imam al-Kisa'i da imam Khalaf da imam Yaqub su suka karanta da Malik Yawmiddin saura sun karanta da Malik Yawmiddin akwai bayanai da dama waɗanda ba za mu samu damar kawo su ba to amana ce ta ilmi yana da kyau idan aka faɗi wata magana a ilmance an kasa aji akwai kuskure kinan ba imam Hamza bane shi imam Hamza shina da wato abinda ake kira al-ishma an gane ko abin nan al-ishmam na ismamu sad zayan ihdina as-sirat al-mustaqim wannan kuma abin nan shine qira'atu imam Hamza ita take da wannan duk da yake shi imam Khallad na farko ne kawai yake yi mashi wajen ihdina as-sirat al-mustaqim sauran kuma duka baya ismam kinsu خلف امام خلف wanda shine daga cikin kuma qurra al-ashra shi yake da wato wancan din dan haka dai bayanani na ilmin qira'at sai mutakhassisin fiha suke sanin abin nan to bayan wannan mun tattauna akan mas'ala ta at-tasawwul mun kawo mas'aloli daban-daban game da wannan mas'ala gurgudun abin da lokaci ya bamu da dama shine wato kan roke-roke da ake yi ko abin da shafi barace da roko akwai wadansu abubuwa da ya kamata mu kawo kan wannan mas'ala sai lokaci mun halin sa ba mu samu damar gabatar da su ba abu na farko shine cewa akwai litattafai guda biyu a duniyar musulunci muqama ta imam al-hariri da kuma muqama ta imam al-hamadhani an yi su ne akan al-kudiya wa takaddi wayo na koyon amsar kudi a hannun mutane kiran kada wani ya satsa mare irin waɗannan system ko system da ake yi na cuwa-cuwa kamar abu ne wanda ba a san shi ba a duniyar musulunci hariri yanzu ya kai shekara 900 da wani abu da barin duniya waɗannan ababen idan ka karanta muqama musamman ta hariri duk da yake hamazani shi ma ya kawo yadda ake cuwa-cuwa yadda ake wayo aka bi kuɗi a hannun mutane yadda ake cuta da 419 wannan abin sun yi nisa a cikin shi in ka duba sai ga mutanen zamanin yanzu wawaye ne ina fata an fahimci ni dan haka kada wani ya sa tsammanin wani abu ne wanda yake sabo mutun yaje wajen malamai karanta muqama zai gane duk mutanen yanzu kamar wajen neman kuɗi ba su waye ba ina fata an fahimci ni zan dan tabo kadan daga cikin baitutuka guda biyu da hariri ya kawo da wasu baitutuka masu amfani a cikin wannan mas'ala ta tambaya wanda su yana da muhimmanci daga ciki hariri yake cewa cikin wata muqama wala turjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi kakka taba sa tsammanin zaka samu kauna ga mutumin da yake ganin kana da bukatar abin hannunsa kina ashe yana daga cikin abin da ke jama dan adam kaskanci ka nuna kana da bukatar abu ga hannun mutum musamman kana da bukata babu ka da abin da zaka bashi domin in ba ni gishiri in ba ka banda ni babu matsala amma abin da ke jama mutum kaskanci ya zamanto shi yana son abu a hannun mutane ina fata an fahimce ni sannan kuma a wata mukama da yake nuna dubara ta wayo yake cewa wa khatib bihati wa jawib bi sawfa wa bi ajilan minka bil ajili wa khatib bihati idan kana magana da mutane kace hati ku kawo wa jawib bi sawfa idan ka mutane suka ce kawo kai ku suka ce a to ana zuwa za a baku wa bi ajilan minka bil ajili yace ka saida ajilan minka wato abinda yake mai jinkiri bil ajili da abinda yake mai magagoci ma'ana idan aka ce za a baka jika goma gobe amma yau bai ce za a baka hadiri yace to in kana bin shawara ta amshi bin nan to kaga duka waɗansu abubuwa ne da koyon zamantakewa da dubara ta mu'amala wanda dan wani yayi boko sai ke sa tsammanin shi waye ne malaman da suka karanta muqama ba za ka iya musu wayo ba saboda sun karanta irin waɗannan ababe sannan daga cikin baitutukan da suke da alaka da tambaya zamu dauko a shi'rul jahili Zuhair ibn Abi Sulma Zuhair ibn Abi Sulma daga cikin shu'ara'ul jahiliyya ne ana kiransa wato sha'irul hawliyat sha'irin hawliyat hawliyat ana nufin shekaru domin al-hawl yana nufin shekara li'annahu yahulu hala yahulu yana kewayowa Zuhair ibn Abi Sulma sha'iri ne kuma ana kiransa sha'irul hikma saboda mafi yawancin waƙin sa akwai hikma kware a cikin sa yana da waɗansu baitutuka da yake kan wannan duk da ba za mu kawo da dama ba amma yake cewa game da al'amarin tambaya sa'alnakum fa'ataytum wa'udna fa'udtum wa man akthara at-tasa'ula yawman sayuhrami ko man akthara at-tas'ala yawman sayuhrami sa'alnakum yace mun tambaye ku fa a'taytum kuka bamu wa udna muka sake tambaya fa uttumu kuka sake bamu wa in uttum udna kuma da Allah ya fada yace wa man akthara at-tasa'ula yawman sayuhrami duk wanda yayi yawaita tambaya to wata rana za a hana shi kinan wannan yana duba maka zamantakewa yau da gobe koda zaka tambaya to ka san wa zaka tambaya kuma a wani lokaci ne kamata ka tambaya sannan wace lalura ce kamata in ta dame kai kamata kai tambaya sannan kuma Zuhair ibn Abi Sulma har yanzu dan abin da cikin wannan abin da tashi yake cewa mu'allaqa tashi yake cewa wa man yakudha fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yakudha fadlin duk mutumin da Allah ya bashi fifiko ma'ana fifiko ko ta fuskar mulki ko ta fuskar ilmi ko ta fuskar kudi in mun ce ilmi ko na boko ko na addini ko wani ta yi fifiko Allah ya baka cikin mutane fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi sai rowa da abinda Allah ya bashi wajen mutanensa ga mutanensa ma'ana Allah ya baka ilmi baka son ka bayar da ilmi Allah ya baka kudi baka son ka ba taimaka wa mutane Allah ya baka mulki baka son ka taimaka wa wanda kafi karfin su yace to duk mutumin da ya siffantu da wannan yustaghna anhu jama'a za ta wadatu da shi da an gano kai baka taimaka wa mutane to zaka ga wato ba ruwan mutane da kai wa yuzmami zai zan abin zargi a cikin mutane to kaga wannan duka yana koya ma dan adam wato alaka shi yasa ma hariri cikin wata muqama take tashi yake cewa ومن رفعت له الدرجات ورفعت اليه الحاجات duk mutumin da Allah ya daukaka matsayin sa to sai kuma an kai bukata zuwa gare shi sai dai in ya bai bukata gurgudun ikon sa tunda ba za ka aima kowa ba Allah kadai ne zai aima kowa idan kuma ya zama mutumin da ba ruwan sa da kowa sai kansa to shikenan kuma mutane za su wadatu da shi ya zama to abin zarki baitutuka na karshe da nake son na kawo kafin mu shiga cikin maudu'in mu da muka yi bayani shine abin nan wani sha'ir mai hikima yake cewa la tasalanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu yace la tasalanna bunayya adama hajatan kada ka tambaye adama wata bukata amma wannan ba ayar rufin ba mutum ba zai tambaya ba don ba wanda ya sace shi ya wadatu da kanshi amma kada kai tambaya in ba wanda ta dace ba koko in ba lokacin da ko ga wanda ya dace yace wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu ka tambaye wanda kofofinsa ba a like su shine wa Allah subhanahu wataala yace Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi da bawa idan ya bai roke shi ba bal ma zai iya sa shi wutar jahannama wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin domin ba ima Allah girman kai dole sai ka roki Allah waye kai yace wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shi ko dan adam lokacin da aka tambaye shi yana yin fushi shi yasa shi Allah duk lokacin da ka tambaye shi kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa to sai ka ƙara ɗaukaka gare shi amma shi dan adam duk lokacin da kake tambaye shi to kana ƙara karamta ne a wajen sa sabani kenan to ala ayyati hal dai wannan mawdu'i an tattauna shi ba shine mawdu'i mu ba yau zamu tashi mawdu'i na al-azma to kalima ta al-azma an gane ko wato da faransanci ko suna kiranta crise wani lokaci an gane ko wani lokaci suna kiranta conflict
الازمه
بالهمزه زamu zo bayanin ta da alhamza da zayun da mimun da taun koko da alhamza da zaira da min da ta takuri bari mu ce takuri ba ta marbutiya ba to shine asalin kalma din suna kiran sa da faransanci crise kuma suna kiran shi conflict an english suna kiran sa crisis wani lokaci kuma suna kiran sa conflict to wannan shine asalin wannan kalma yau asalin wannan kalma kamar yadda muka saba in zamu yi mawdu'i muna karkasa shi saboda akwai wanda suke biye da mu a ilmance kuma suna bin nukta bayan nukta na farko zamu yi bayanin asalin wannan kalma a larabci shine abin da ake kira at-ta'rif da asluha da ishtiqaquha na biyu idan mun samu lokaci zamu yi bayanin al-furuq bambanci wani lokaci kalma zaka iska tana kusa da wata wani bai san bambanci tsakankanin su ba idan daga cikin abin da ke sa wa dalibai wani lokaci sai su fassara kalma ba daidai ba saboda ba su fahimce ta ba abinda aka faɗa daban ko abinda aka rubuta daban su kuma abinda suka fahimta daban abinda suka fassara daban kaga dole na baka fahimci abu ka kuskurantar da wanda ya faɗi abu don kai baka fahimce shi ba shi yasa idan baka fahimci abinda mutum yake son ya ce ba kada ka fassara irin yadda ranka yake so an gane ko to wannan kenan nukta ta biyu sai mu zuwa ga karkasa wannan ita al'azama kin ta kasu kaso nawa gurgudun abin da lokaci zai ba mu to idan muka karkasa ta sai mu zuwa ga al'asbab dalilan da suke sawa wannan ta faru su ma dalilan mu karkasa su gurgurdan abin da hali ya babu ina fata an fahimce ni sannan a ƙarshe mu zo zuwa ga wato abin da ake kira al'asa tasirin waɗannan azama cikin ga rayuwar mu ta yau da gobe da halin da muke ciki a ƙarshe sai mu zo zuwa ga al-hulul hulul kuma zamu kasa su gida biyu an gane ko kamar halli an ce halli solution to wannan su ne nukat kinda zamu tattauna akan su in lokaci ya bamu da ba sai mu kuma zuwa ga kasirin kalima ta al-azama da al-hamza daga fi'ili ne na wato al-hamza wato ana cewa azama sai a ce ya'zimu koko a ce azima sai a ce ya'zamu in an ka ce azama wato da an kai mazayun fatha azama alaihi shine laraba suke nuhin ishtadda alaihi wa taqa abu ya tsananta yayi tsanani shine azama alaihi ina fata an fahimce ni to sannan kuma lokaci suna cewa azama ya zama to wanga lazim ne tunda an ce ala yazo da harful jarri akwai mutaaddi shine abin da ake kira wanda ke tafiya zuwa ga maf'ulun bihi kai tsaye wato ana cewa azama albaba ai aghlaqa albaba kinan ya kulli kofa ko ya liƙe kofa za mu cewa an gane ko sannan ana cewa azama alhabla wato ahkamahu ya tumka wato igiya ko mu ce ya gyara take nan tumkawa ko tubkawa sannan kuma wato ana cewa azama shay'a ai qata'ahu ya yanke abu to wannan shine kinan mai fatha wanda aka ce ma azama shi yana iya zama tuwa lazim yana iya zama tuwa mutaaddi sannan an ka ce azama alaihi an gane ko yayi tsanani akan sa to kuma ana cewa azima ya azamu mudari'in sa fatha gare shi sabanin wace yana da kasra shine ishtadda alaihi yayi tsanani abu yayi tsanani ina fata an fahimce ni to wannan shine asalin wannan kalima a cikin yaren larabci sai dai shi mai kasra wato lazim ne bai zuwa mutaaddi sannan da larabci wani lokaci ana cewa wato shi wanga azama ya'zimu ko azima ya'zamu azman wa uzuman shine mastarkin shi to akwai mai ainun wanda za a ce azama ya'zimu to shi wannan shine wato shi na nufin jadda wa sabara wa sammama shine yayi kokari akan abu shi ma azama alaihi wancan mai alhamza shine wazama alaihi ya lazimci abu to wanga mai ainun yana nufin sammama kidan mutun ya daura anniya ya dagi akan abu shine azama shi yasa ana kiransa azama ya'zimu sai a ce azman a ce azmatan a ce aziman a ce azimatan sannan a ce mi'zaman a ce uzmanan shine daurarren niyya shi yasa Allah ta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratu ali imran fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka daura niyya kan rige ka shirya to ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni shi yasa maza ga an zo cikin alqur'ani fa inna zalika min azmil umur ay al-umurul ma'zuma abinda sai an daurarren niyya sannan za a aikata shi mun fahimci wannan fa idza azama al-amru idan al-amri ya daura niyya ana nufin a'a mai al'amari yake daura niyya ba shi al'amari yake daura ba an gane ko idan mu fahimci qadiyar da ke wajen fassara alqur'ani to yanzu idan muka zo kuma akwai mai dha'un wanga mai ainun na akwai azuma ya'zumu shine azuma abu yayi girma ya'zumu yana girma to azim ake cewa domin ya zo da damma kenan shi bai da maf'ulun bihi bai abin mai girma ba a ce azimu sai da a ce azim an gane ko shine abin da ya girma shi yasa al-azamatu tana nufin girma daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala akwai al-azim wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah shine mai girma kenan sai mu gane cewa shi da al-hamza al-azmu yana nufin tsananta abu shi ko an ka ce al-azmu da aynun yana nufin abinda aka daura niyya akan sa shi yasa kaga cikin usulul fiqh akwai al-azima da al-rukhsa shi ko al-azimu koko al-azamatu yana nufin abinda adda girma shi yasa rashin bambanta rubutun harufa da su da kyau yana iya sa kai baka fahimci ma abinda shi mutum yake so ba domin in yazo da alhamza mutum ya fada kai ka fassara shi da aynun sai ka je ka fassara ba daidai ba ka ce mutumin yayi kuskure aje abincika kuma kai ne kai baran barama to shi yasa muke kira ga daliban ilimi ɗan uwanmu tunda mu ba dalibai ne irin waɗannan mas'aloli da zaka iske kalma baka san ma'anarta baka kuskurantar da malamai zaka yi baka kafan nama yawa kuma kiyama za a haɗu gaban Allah idan ka baka san abu baka kuskurantar da waɗansu kana ganin kai ne kike da sani kaga za a iya samu matsala Allah subhanahu wataala kai muna kariya to wannan shine abinda a tarifin kalma kenan tarifin ad-dhiq ko ash-shidda abinda ya tsananta idan muka zo zuwa ga anwa nau'i na wato ita al-azma wagga mai al-hamza wanda muka kira kris an gani ko ko conflict kamar yadda muka faɗa da faransanci ana kakkasa ta daban-daban yanzu akwai bi'tibari zaman kamar in mun kalli zamani akwai al-azama al-qadima ko al-azamat al-qadima idan za a yi jam'i tun da azama ne da ta'un in za a yi masa jam'i sai a ƙara alif da ta'un ina fata an fahimci ni sai a ce al-azamatu matsaloli ko tashin hankali ko rikici ko tsanani bari mu fassara da Hausa jam'in sa sai a ƙara alif da ta'un an gane ko to wannan shine malaman lugha suke kira jam'u muzakkar mu'annath as-salim domin da larabci idan suna ya zo da ta'ul marbuta na mace an gane ko to za a ƙara masa alifin da ta'un yanzu muslima mace musulma sai a ce muslimat in an ce mu'mina sai a ce mu'minat alif da ta'un to wanga azama sai a ce azamatun to amma anan dalibai suna kuskure su ce mai jam'u mu'annath as-salim ba jam'u mu'annath as-salim bane mulhaq bi jam'i mu'annath as-salim shi ma muzakkaru salim kamar 20 mulhaq ne da jam'u muzakkaru salim ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a duk abin da bita wa alifin wa ma bita wa alifin karjumi'a kina ana yi ma abu jam'i da alif da ta'un shine jam'u mu'annath salim ko mulhaq bi jam'i mu'annath salim almuhimmu al-azamat in an kalli zamani ana iya roka cewa al-azamatul qadima da al-azamat al-haditha matsaloli da fitintinu da rikici ko rikice-rikice waɗanda sun gabata da kuma waɗanda ake cikin su a yanzu sannan kuma da waɗanda ake istishraf zuwa gaba ana ganin suna iya faruwa kenan ta fuskar zamani dama zamani uku ne da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo na fata an fahimce ni present future passé past da present da kuma future ina fata an fahimce ni to in mun ka dauka kuma wato al-azamat ana iya dauka su al-azamat wato bi'tibar al-amakin kamar ta fuskar wurare nan ma ana musu taqsim daban-daban akwai al-azamatud dakhiliyya rikice-rikice waɗanda na cikin gida ne akwai al-azamatul kharijiyya akwai na waje waɗanda wani wuri ake yin su tana yi wasu tsallako su kawo a wajenku ina fata an fahimci ni sannan in mun kalli al-azamat bi'tibari al-amakin wani lokaci ana taqsimun su hasba duwal an gane ko wa abin nan wan nawahi wani lokaci sai a danganta matsala ko rikici ko fitina da wata nahiya tunda muna da nahiyoyi guda biyar ko guda takwas ga yadda bincike yanzu yake bayarwa kamar yanzu nahiyar Afrika ko nahiyar Asia ko abin da ya kama da haka ko kuma azama wadda ta shafi wata ƙasa ko wani yanki yanzu cikin Afrika ana iya raba ta akwai Afrika ta yamma akwai Afrika ta tsakiya ko kuma wata ƙasa cikin ƙasa ma ana iya samun wata matsala a karatunta misali a matsayin wata jaha ko wasu jahohi ko kuma a'a wani gari ko ko wani ƙauye ko waɗansu ƙauyuka ko wata unguwa kaga nan bi'tibaril amakin ko ko a'a bi'tibari wata masarauta an gane ko 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 wata gwamnati a tarihance a wato zamanin wata gwamnati ko ko a wata masarauta to kaga ana taqsimun ta bi'tibaril amakin wa bi'tibaril duwal wa bi'tibaril mamalik ina fata an fahimci sannan wani lokaci ana kallon girman matsala da fadinta da kuma karancinta akwai al-azamat al-kubra akwai as-sughra manya-manyan matsaloli da ake fama da su da kananan matsaloli da fitintinu wanda ake fama da su ina fata ana fahimta ta to kaga shi ashe at-taqsimukin nan yana da taqsimat mukhtalifa shi yasa waɗansu ɗaliban ilimi idan aka zo zan taqsimul ilmi ba su gane cewa ana iya kakkasa abu ta fuskoki daban-daban sai ka iske idan ba wanda suka sani ba sai su tsammanin shi kadai ne ake iya samu a ilmanci wannan kuskure ne sannan akwai bi'tibari takhassusat wal ahwal wash shara'ih wal wa mustalahat ne takhassusat yanzu ai takhassusi yanzu misali akwai fitintinu waɗanda suke da alaka da addini ai addini ana karatu addini kamar tsayin takhassus akwai wato al azamatul addiniya akwai al azamat in mun ce azamat ana mazayin sukuni kuma ana mata fata don kawai ya zo ya je waje ce mun fada da abin nan koko ba da wannan ba ina fata an fahimci ni kenan akwai addiniya wanda suke da alaka da addini sannan akwai wato abin nan as-siyasiyya wanda suke da alaka da siyasa an gane ko wato misali crise politique crise religieuse fitintinu wanda suke da alaka da addini religious crisis ina fata an fahimci ni abin nan sannan akwai wanda suke da alaka da iqtisad economic crisis crisis economic sannan kuma akwai wanda suke da alaka da al-hayatul ijtima'iyya matsaloli na zamantakewa na yau da gobe kamar misali conflict ethnic rikici na kabilanci a gare ko ethnic conflicts sannan kuma akwai wanda suke da alaka da wato al-hayatul ijtima'iyya wal-iqtisadiyya sannan akwai wanda suke da alaka da tarihi rayuwar tarihi an gane ko tarihance tsohon matsaloli waɗanda a can da ko ko waɗanda ta fuskar tarihi ne ake son a kawo waɗanda matsaloli saboda a tada fitintinu akwai wanda suke da alaka da geography matsalar iyakoki wanda duka waɗanda azamat ne sannan kuma akwai azamat al-amniya waɗanda suke da alaka da mi da tsaro kamar insecurity rashin zaman lafiya kaga wannan wata matsala ce wanda take fitina wanda take tunkara al'ummomi sannan akwai waɗanda suke da alaka da al-qada an gane ko matsala ta dokoki ina fata ana fahimta ta sannan kuma akwai al-azamat ko al-azama wato al-wujudiyya wanda yanzu a tsari ita ce ma zai kamata ta zama to ta karshe wanda suke kira crise existentielle wanda existential crisis wanda zamu zo mu yi bayanin su daidai abinda lokaci ya bamu wannan na dan bada alƙalun mare saboda lokaci bai isa kuma muna ba ƴan uwa hakuri wani lokaci dole sai an faɗi asalin kalma saboda akwai ɗaliban ilimi wanda za su iya bincike kan mas'ala kinan sai an fidda musu haƙƙin su sannan sai a zo a shiga cikin karatu gadangadan gurgurdan abinda lokaci ya bayar kinan wanga nau'i ne to bayan wannan sai mu zo zuwa ga asbabud dakhiliyya da asbabul kharijiyya matsaloli dalilan da suka sa abu ya faru cikin gida da na waje sannan kuma sai al-hulul kuma akwai al-muqaqqata al-jazriyya solution wadda ta wani dan lokaci ce za a samu magani abu amma ba magance shi gaba daya ba kamar icci ne yanzu misali idan an sare masa rassa ba a kashe shi ba ai zai yin wasu rassa to wasu matsaloli sai a sare rassa a bar tushen amma idan aka cire iccen gaba daya aka zumbucike shi daga kasa ai an yi maganin matsala to wannan shine mafi yawanci kuma ba ma dauka wannan shi dai ne abinda maudu'in ya kusa kenan sai mu shiga cikin abin ga na farko sai mu dauko mushkila ta addini crise religious ba abu bane waɗanda yau aka fara su kuma ba wai alqur'ani ya jahilci waɗannan ababen ba tun zamanin annabi nuhu alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslimu shirka ta bullo tun daga wannan lokaci aka fara samun matsala ta addini domin mi sabani aka samu ina fata an fahimce ni sabani aka samu to tunda an samu sabani wadanda suna bauta ma wani abu wanda ba Allah ba aka ce su dawo su bauta ma Allah tun daga wannan lokaci aka samu matsala kuma babu annabin da Allah ya turo bai ci karo da matsala ta shirka ba kenan ya kamata mu gane tun zamanin annabi Nuhu mushkila addini take ba wai yanzu ne da turawa suka yi university ba za su koya mu ne da matsalolin addini suke Al-Qur'ani ya bamu labarin kowane annabi yadda yayi fito da mutanansa akan shirka. Kenan mu karanci manhajin annabawa, mu karanci uslubin su na tattaunawa da kafirai, sai mu gane ashe yanzu da ake kokarin tattaunawa tsakankanin addinai, an gane ko ba wani abu ne wanda yake sabo. Mushkila ta aqida ba wata abu ce wanda sabuwa ce yau ne aka same ta, a Qur'ani ya bada labarin ta. To me yasa yanzu ne ake cewa duniya kamar yanzu turawa ne suka san matsalolin duniya na addini ko abin da ya kama da haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zamana a Madina tare da yahudawa kuma an san addinin su akwai shirka ciki giya tattauna da kristoci wafdin najran kuma an san kristoci addinin su akwai shirka a ciki kenan daga cikin matsalolin da duniya take fama da su akwai matsaloli na addini suna yi wa su zamanto matsaloli ne na cikin gida yana yiwa daga waje suka zo munan rikicin mu na tsakanin gida a Niger musulmi ne da kuma arna waɗanda ba su da addini daga baya sai kristanci ya shigo mulkin mallaka to kinan kaga wannan matsala ta kristanci daga waje ta shigo ina fata an fahimci ni sabanin waɗanda suke cewa asalin Africa arnan China daga baya musulunci ya zo musamman irin marubucin nan babban marubucin nan kuma tsohon shugaban kasar Senegal Senghor da yake cewa asalin Africa arnan China to su da kansu kai Senghor Cheikh Anta Diop wanda shi babban shi ma masaniya na kasar Senegal ya nuna asalin dan adam ya fara rayuwa ne a Africa ina fata an fahimce ni duk da yake babu wani nassi da ya tabbatar da wannan annabi adamu a Africa fara zama to yanzu su turawan da yawan su sun yadda da abin da ya tabbatar haka nan ne l'Afrique berceau de l'humanité to idan mun ka dauki a fadar shi Cheikh Anta Diop cewa dan adam ya fara rayuwa ne a Africa to annabi adam shine da farko a kristanci to kenan su su san gor sun yarda cewa annabi adam da arnin ci yazo kaga ƙarya ne kuma matsayin sa na krista kaga sun ƙaryatar da kansu to shi yasa kike ganin akwai tufka da walwala cikin waɗannan abubuwan su kansu turawan sun kasa samun abinda ba su zama a kansu to kaga wannan kristanci shi yasa kuma ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya sai an yadda da addini na gaskiya matukar za a yaki addini na gaskiya a yaki inda addini na gaskiya yake da ƙarfi to duniya ba za ta zauna lafiya ba kuma an san wasu waye suke yakar addini na gaskiya kenan kada wanda ya mamaye kasashen addini na gaskiya kuma yake ce musu su ne su ƴan ta'adda kaga wanda mutumin makaryaci ne to wannan na farko kenan duk a gurguje na zan bada su saboda halin lokaci na biyu sai mu zo ga al'azamatu siyasiya muskiloli na jagoranci yau in ka dauki kissa annabi Musa da Fir'auna zai baka irin mushkila ta jagoranci da akwai saboda Fir'auna idan aka dube shi Allah ya kira shi innahu kana aliyan min al-musrifin Fir'auna dai ne daga cikin gaggan mabannata manya jibga ko mu ce zabga bari mu yi abin nan zabga mabannata to misali Chris da shugabanci waye ga ya maka Chris politik yau na anka fara samun ta kowace kasa tana da mushkila ta siyasa to wannan mushkilar ta siyasa wane ne yake cinna wutar ta waye ke son ya ci riba ta kaga ya kamata nan ayi tambaya to kaga mushkila ta jagoranci Qur'ani duka ya faɗa irin yadda annaba suka samu matsala da jagorori na duniya waɗanda suka yi a zamanin su power pisons zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya bayyana ai akwai farisawa da rumawa su ne power na duniya a wannan lokaci kuma waɗannan suna ganin su babu wanda isa amma wannan lokacin farisawa addinin su shine addinin bautar rana da kuma wato bautar wuta almuhim wasaniya ce dai arnanci su ko rumawa addinin kristanci a wannan lokaci ashe da arnanci zalla da kuma kristanci su ne power ta duniya duk da yake a wannan lokacin kristancin daga cikin su wanda yake rike da kristancin sa na gaske bai canza shi ba da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bata kai gare shi ba yana matsayin musulmin kirki ya kamata mu fahimci wannan to a bayan da da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana babu uzuri ga wani mutum wanda ya san cewa ga addinin musulunci ya kibin sai ya zo ya ce a'a shi na akan gaskiya wannan ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta to kaga anan musulmi so game cewa lokacin da musulunci ya bayyana ko a Makka bai da karfi sannan a wannan lokaci ba Makka ce power a duniya ba farisawa su ne power a duniya da su da rumawa kuma dukkan su akan bata suke dan haka dan yau musulunci yana da rauni a kasashen musulmai sai mu kalli cewa yanzu power ta duniya dai manya dai idan muka dauka zamu dauki guda hudu ne America da Turai su suna akan addinin kristanci duk da yake akwai Catholic akwai Protestant a cikin su ma kenan Christian religious ya kamata mu gane akwai ta cikin gida wanda kristancin kanshi mazhabobi ne sannan akwai ta tsakanin kristanci da sauran addinai haka musulunci zaka iske akwai matsala tsakankanin musulmai ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai matsala tsakankanin musulmai da sauran addinai shi yasa kada wani zai ce maka ai musulmi suna da matsala to waye ga maka kristanci mazhaba guda ce su ƴan Catholic wanda babban majalisar su tana Roma a kasar abin nan Italiya ina fata an fahimce ni Vatican to su suna da matsala su ma da su da ƴan Protestant ko wani na kafirtar da wani waye ga baka musulmi ne kawai da matsala su musulmi su ne suka ki zaunawa su gane bakin zari yadda za su tattaunawa su dunke baraka su ko waɗancan suka gane yadda za su dunke baraka dan su zalunci kasashen musulmai to wannan lokacin power ta arnanci yanzu in muka dauki kristanci kenan wannan power yanzu sai mu ce kamar rumawa na canda wa yake wakiltar su a yanzu misali in zamu dauki misali sai mu ce America da England da France wanda suke akan addini na da East Australia da suke akan addini na wato kristanci idan muka zo zuwa ga power a yanzu ta arnanci idan muka duba yanzu kasar China su ba su yarda da akwai Allah ba gumakan su ne suke bautawa da kasar Russia ma da suke cewa ma babu ma Allah ilhad ni zalla to kaga yanzu su ko danga su suke wakiltawa wadanda suke rutun farisawa idan muka dubi yahudawa a canda madina sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta yadda suka shirya masa zagon kasa kuma yanzu ga sunan suna tsakiyar qalb tsakiyar larabawa kuma yanzu ga matsaloli suna faruwa kenan idan muna son mu gare waɗannan matsalolin sai mun karanci tarihin asalin waɗannan matsalolin shine mafarin dalilin da yasa kada ka sa tsammani zaka iya magance matsala a yanzu ko ka gano bakin zarinta tunda magance matsala sai Allah amma ka gane bakin zarinta dole sai ka karanta tarihi ka san asalinta idan muka zo zuwa ga al-mashakil al-iqtisadiyya crisis economic matsalolin tattalin arziki bayan aka fara samun matsalolin tattalin arziki ba kuma al'ummomi da dama sun bi hanyoyin da za su bi su yi magana tattalin arziki ina fata an fahimci ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka iske an samu matsala ta tattalin arziki har ma an yi amfani da matsala ta tattalin arziki dan a karya addinin musulunci ya aka yi idan muka duba a cikin suratu al-munafiqun Allah subhanahu wa ta'ala yake bamu labari humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kada ku taimaka ma kada ku ciyar da su munafiki suke cewa a taimaka ma waɗanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta yanfaddu har sai sun watsi saboda mi saboda ana ganin suna kan addinin da ya saba mai suna waɗancan ana ganin mafi baki da sun hito da Makka sun zaka sun mamaye mutane gari ina fata an fahimci ni ana ganin abin da suka bai da wani amfani karatun addini ya suka shi ko wanda karatun addini bai kawo wani amfani cikin al'umma banda ce yake kawowa ina fata an fahimta dan haka kada wani dalibi sa tsammanin dan yana cikin wata matsala a yanzu wani waɗanda matsaloli ba su faru sun faru ga sahabbai ina fata ana fahimta ta daga cikin crisis kin da muke son mu yi ishara zuwa gare su ko crisis da muke zance akwai al-ijtima'iyya na zamantakewa babban abin da ake amfani da shi na zamantakewa bata zamantakewa shine daga ciki i'tibar al-alwan akalli launin mutun ko i'tibar unsur al-insan akalli i'tibar unsur al-insan akalli wato daga kabilar da mutun ya fito wannan mushkila ba yau ne aka fara ta ba kinan yanzu idan muka dibi rikicin kabilanci da yake faruwa a kasashen duniya musamman kasashen da aka cakudu wasu kabilu wasu kabiru yanzu in ka dauki kasar America akwai farare akwai bakake ana nuna bambanci saboda su bakake daga baya suka zo an dauke su a matsayin bayi su wadansu sun je yan gudun hijira ne sun je yan gudun hijira irin su Christophe Colomb a 1492 abin nan miladiya 1492 sun je sun iske yan kasar America na asali sun karkashe su amma su ba a kira su baki ba kuma sun kwace kasar sun hallaka su amma su ba a kira su baki ba yanzu su ne ke da kasar amma su bakake matsayin bayi aka kai su ina fata an fahimci ni to wannan rikici na kabilanci ba wani abu bane wanda yau ne aka fara shi na nuna launi amma abin da kamata a gane abubuwa ne guda biyu na farko shine cewa babu wani dan adam wanda suka tattauna da Allah da cikin wace kabila zai yi shi mai tsawo zai yi shi ko gajere zai yi shi ko dogo zai yi shi ko ko ba dogo zai yi shi ba ko mai kudi zai yi shi ko talaka zai yi shi ko mai ilimcin addini zai yi shi ko mai ilimcin boko zai yi shi ko ko menene zai yi shi babu wanda ya tattauna da Allah akan wannan shi yasa lokacin da kake yaki da launin mutum ko kasancewa sa dogo ko gajere ko yarinsa duka waɗanga abubuwa ne kana yaki da abin da Allah ne ya tabbatar da su Allah ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi yake halitta abin da yake so kuma shi yake zaben abin da ya ga dama ma kana lahumul khiyara ba zabi gare ka shike bana ayyuka cikin wata kabila kaza ko ayyuka dogo ko gajere sannan da Allah ya mutane kabilu ya fadi dalili ko in ce wata illa daga ciki ban ba dole bane Allah sai ya baka bayani amma sai ga dama yayi bayani yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku shu'ub nahiya abinda an ka yayyanka an gane ku wa qaba'il mun sanya ku qabiluli lita'arafu dan ku san juna a gane wani ya fito daga kabila wance wanda ya fito daga family kaza wanda ya fito daga family kaza ina fata ana fahimta ta amma waɗanda suke son cimma wani burin su na duniya sai su rarraba wasu kabilu dan saboda su fifita wani akan wani saboda cimma wani buri na duniya bayan aka fara ba fir'auna ya fa yayi Allah ya faɗa mana fir'auna ya yi amfani da wannan inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an ya mai da mutanenta daban-daban ne wato nizamu tabaqi wani ya fi wani saboda ya fito daga kabila kaza wani ya fi wani saboda ya fito daga kabila kaza kenan ka karanta fir'auna kaga yadda yake kuma kaga yadda karkon shi to ya kamata wannan sai ka sashi daga cikin asbab na suqutud dawla da kuma asbab na nuhudud dawla wannan zalunci da yayi yana daga cikin dalilin da suka sa Allah halakar da shi kuma mulkin sa ya rugushi bani isra'ila yanka ayyan su ake yi su ba kowa bane kuma matsayin bayi suke ashe bautar da wata kabila ba wani abu ne wanda dan an bautar da bakake a kasar Africa a kasar America ba yau aka fara ba fa qalu anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abiduna zamu yi imani da mutane biyu waɗanda mutanen su al'umma su bayin mu ne ashe bautan nan da ake zancin majalisar dinkin duniya tana yakin bauta a Fir'auna ma yayi wannan a tai a karanta Qur'ani yayi isharar zuwa ga wannan ba yau ne majalisar dinkin duniya ta wayi ba bayan an kafa majalisar dinkin duniya amin nafsan karan sank a 1945 ba su ne sun ka gano akwai mushkila ba ko suka fara isharar zuwa ga wannan Al-Qur'ani yayi bayanin wannan tun zamanin Fir'auna akwai wannan matsala me yasa ba a bayanin abinda Al-Qur'ani ya bayani sai abinda majalisar dinkin duniya ta zuwa 1945 wannan dire daga cikin abubuwan da aka kwari masu bincike musamman wanda suka karanta turanci zalla da kuma su daliban ilimi wanda sun karanta addini ba su karanta turancin ba ko su ba da muhimmanci na su karance shi ba kuma ba sa kokarin istinbatin fadar mas'ala sai ya zama to kamar abu ne wanda yake sabo ne yau ne ake bincike majalisar dinkin duniya ce za ta zo ta nuna mana akwai mushkila ta ethnic bayan akwai shi a cikin alqur'ani sannan kuma idan muka duba shi qur'anin ma ba ma fadar zamanin abin da ya fadu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin ma zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke ba da tunda fir'auna ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma saboda ba a son shi addinin musulunci a ce ya zo da kaza shikenan sai a wara gazar da irin wannan a fara dauko tarihi a ce kawai ga kaza kaza sai a ce majalisar dinkin duniya ce ta fara kaza ko ku rikitin kabilanci ko kaza sai kai an ba da wasu tatsuniyoyi an bar maganar Allah subhanahu wataala wanda ya kamata musulmi su ne hakkin su akan wadannan ababe ko a dauko maganar alqur'ani amma sai a ki fadar alqur'ani ayi mata wata kwaskwalima ayi dubara Allah subhanahu wataala ya mana mai kyau ga wanda daliban musulunci ba saura suna da wannan idan yana gaba da wani mallami kuma baya son wannan mallami sai shi dauko fa'idar sa amma sai ya buyi ko yace shi yace kamar shi dalibin ko kuma ya boye ta ya cigaba da amfani da maganar malami ko dan su malamai amma yana zage su da cewa san komai ba wanga khiyana ce ilmiya idan ka ce malamin nan jahili bai cika dauko maganar sa ba ka fada kai shiru ka ki fada waye fada ha kaga wannan ayyau darace kuma in mutane ba su sani ba Allah subhanahu wataala ayya sani Allah subhanahu wataala ka taimake mu kai mu sani to bayan wannan idan muka zo zuwa ga mushkilar ismaila mushkilatul lisan ta yare Allah subhanahu wataala ya fadi shi ya halici yaroka ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سابانين ألسنتكم هلو السنكو بعدنا أنا نفهم وانا هلش شجاري وانا بكي بقى أنا سابانين يارينكو أكينو في أطلق الآلة وأريد به وتو أبنن وأريد به عملها أبنن أكينو في أي كان آلة أكينو في ياري وألوانكم دلونكو سون ديبو شنا دكتكين دليلن دكي نونا أكوي الله mai aikata abin da yake so shine ya ga dama da ya so sai shi ku da yare guda da ya so da shi ku da launi guda amma sai ya ga dama ya rarraba yaren saboda ya karantar da ku tauhidi amma sai wadansu suka dawo suka mai da shi a'a hanya ce ta azalumci baki koko hanya ce ta azalumci wanda bai jin yare kaga sun juyar da kamar yadda shede ce wala amuru nahum fala yughayiru na khalqalla dan umurce su canza halitta Allah duk da nan khalqa Allah ba ana nufin halitta guda ba nan ana nufin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta dan kawai ce khalqu guda ake nufi a al-mufrad al-mudaf ila al-ma'rifa yufid al-jam' wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha idan za ku lissafa ni'mat Allah ba za ku iya ba amma ni'ma guda aka fada saboda an yi idafa ta zuwa ga jam'i sai ta koma wato ma'rifa sai ta koma jam'i nan fa la yughayiru na khalqa Allah za su canza halitta Allah kinan nan ba khalqa Allah abu guda ake nufi ba duk ababin da Allah ya dan ayi wani abu sai su canza su gashin kuma abubuwan mutane suna yi ko nan ana nufin canzawa mummuna domin yanzu kada sutura ai kada ce an canza ta a ba ana nufin dan amfanin ku wannan Allah ke kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum ba wannan ake zance ba canzawa mara kyau ake zance kamar wanda yake so ya canza fatar sa yana baki yana fari abin nan yana baki ya koma fari amma mu ga bakake ba suna ba ayo abin da baki fari zai koma baki ba har yanzu ba mu san komai addalili ba saboda suna rena abinda Allah subhanahu wataala yi su da shi to shi yasa mutane sun manta cewa da fari da baki a duniya wani fari ne a nan duniya kuma fari ne a lahira wani baki ne a duniya kuma baki ne a lahira wani fari ne a duniya amma baki ne a lahira wani baki ne a duniya fari ne a lahira mi addalili Allah ce yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه الله تي قيامه راندا wasansu fuskoki za su yi haske wata suwaddu wuju wadansu kuma za su yi baki sai Allah ce fa ammal ladina suwaddat wujuhum wadanda fuske sun fuskokin su suka yi baki kirin akafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan imaninku Allah ya halice ku musulmi akan fitra kuka je kuka kafirce dan kaka ce to kafirai sun taba imani sun kafirce nan tana yawa wanda yake akan fitra ne ko wanda ya shiga musulunci ya kafirce almuhimu dai kun ka kafirce bayan kun imani ashe illar da ke sawa mutun ya tashi baki ranar tashin alkiyama shine yana kafiri واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون وان دكم حسكوشن سكاي حسكي سونا cikin rahama Allah ma'ana mu'minai ne to menene kake so ashe don haka kwararen duniya wadanda basu imani ba ko mu ce fararen duniya wadanda basu imani ba ranar kiyama bakake na bakaken duniya wadanda suka yi imani da Allah farare na me kake so don haka indan nan ka canza kanka ma kan wahala ta kabba kanka kuma zaka gane kurinka don ka canza halitta Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin al'azamat da matsalolin da duniya take fama da su tun can da kuma akwai su yanzu bayan al'azamatul ijtimaiyya tun da cikin ijtimaiyya mun dauki guda mun dauki kuma wato iqtisadiyya sai mu zo zuwa ga wato al'azamat wato abin nan al'azamat al-qada'iyya na hukumce hukumci ka fahimce ni hukumce hukumci yau babban muskilar da duniya take ciki menene dalilinta dokokin da ake azawa na farko dai na dan adam na ina fata an fahimce ni dan adam kuma bai isa yin shari'ar da za ta yi shekaru ba dan adam wanda ma karshen ta bai kewaye sani da al'ummomin duniya ba balle ya san halayensu balle ya azama musu dokoki a'a wani na daga wata kasa zai yi doka ya kama wadansu ya ce su yi amfani da wannan dokar kaga akwai matsala na dai kenan na biyu zai yi ne yadda za ta gyara kasar shi ta mulkin mallaka sai shi dokoki ya kawo muku kuyi aiki da su don ku tambade ku lalace sannan aje can majalisar dinkin duniya sai ayi dokokin da za a danne kasashe waɗanda suke masu karamcin karfi shi yasa kasashe biyar sai suka ba kansu kujerar hawan naki ingila tabba kanta veto america tabba kanta veto russia tabba kanta veto china ta dauki veto an gane ko faransa ta dauki veto Afrika kasa 54 ba su da veto dukkan kasashen Afrika ga su kasa 54 amma ba su da veto kasashe biyar da da veto a duniya sun mai da sauran kasashe MB baya kenan yau sai francophonie kasashen Faransa kenan wai ita Faransa da waɗanda take mulkin mallaka wai su ne annan ita ce take da izinin ta magana akan su waɗannan dokokin kuma sai an kai wato kotun majalisar dinkin abin nan kotu ta duniya wannan kotun ta duniya sai a zo a dauko kasashen da ba su da karfi a yi wa shugabannin nan su hukunci a ce sun yi banna sun yi kaza sun yi kaza amma ba a dauko na babban kasa a kawo a aza kaga wannan dokokin kowa ya san dokoki ne na bogi na hayaniya kuma ba yadda za a yi waɗannan dokokin suna duniya duniya ta zama da lahiya ban yadda za a yi ba saboda dokoki ne da an ka aza na zalunci dokoki ne na hana mutun yayi mu'amala da kasar da yake so sai ya bi ta karkashin wanda ya masa mulkin mallaka dokoki ne mutum bai da izinin ya buga maka kasar dukiya kudade sai dai wani ya buga mishi kudi kuma ya sai arzikin kasarsa da wadannan kudin da ya buga mishi dokoki ne mutum bai da izinin abin da yake da shi cikin kasa ya kai shi wata kasa ya sayarwa a'a sai dai ya ba wannan ya je ya sayar masa ya dan masa to ya za a yi duniya ta zauna lahiya ana wadannan kaga wadannan dokoki dokoki ne na bogi na hayaniya na asara ina fata an fahimce ni al'azamatul qada'iyya shi yasa wannan zaluncin da ake ma kasashen shine ya kai su yanzu duniya gashi nan kafafen yada labarai suna fada wannan shari'a ta boge ta an dauki shugaban wata kasa an kai masa shari'a na wata kasa ba ya masa shari'a ba to ya aka yi haka sannan kuma dokoki ne masu kare mabannata na kasashe dan tawayen da yazo a wata kasa Afrika ko ta musulmi shekara 30 yana kashe mutane yau ana kama shi sai a je kungiyoyi na kare haƙƙin dan adam su kare shi to mutanen da ya kashe su jakkaina ko ku tumaki na ko awaki na wadanda ya jagoranci aka kashe sannan waye shekara 30 yana sai mace da makamai a ina samu kudin waye makamman shi yayi su ko ko wane ne yayi makamman to in an kama wanda ya aushi makami yadda ya kashe mutane to a je a nemo wanda ya masa makami ya bashi har ya ce zai kashe mutane to shi yasa wadannan dokokin na duniya waɗansu suna kokarin kare su suna ba kansu wahala ne su kansu wanda sun ka aka dokokin wallahi sun san na hayaniya na ba wani adalci cikin waɗannan dokokin ba za mu ce 100% don ka a zo akwai waɗanda ta dace da adalci amma dukkan su mafi yawancin su duk na hayaniya ne ina fata an fahimce ni to bayan wannan sai al-azamat wato al-amniya crisis na zamantakewa wanda ana amfani da waɗansu dan ayi shirye fitintinu ba mu dauko tarihiya da geografiya ba yanzu mafi yawanci za a dauko da tarihi da geografiya da amni mafi yawanci suna tafiya tare dan waɗannan mushkilolin da kake gani da waya a samu guda ita kadai amma yanzu a tarihi sai a dauko zaka iske turawa sun zo sun iske masarautu a Afrika sun raba sun hada masarautu yanzu sai ka iske kasa guda masarauta bakwai ne ko takwas aka hada aka yi shugaban kasa guda ina fata an fahimce ni zan ba da misali da kasar Niger a gurguje wannan misalin mun sha bayar da shi sun iske mamlaka ta Borno Difa sun debo cikin ta sun dauko ta Zandar sun dauko ta Maradi Gobir sun dauko ta Shehu Usman da Dan Fodio wajen kwanni sun dauko arewa Dogon Duci sun dauko ta Zarma Doso sun dauko ta Songai can wajen iyaka da Mali sun yanko wajen su ta Motsi da abin nan nan wajen Burkina wajen Gurmawa sannan sun dauko ta Ayir Azawad Agadez sun ka takoda masarauta takwas suka guggunta su sai suka yi musu shugaba guda na zamani to da wannan yanke-yanken da suka yi a gurguje sai suka yi amfani da wannan dama na farko su suka ya shata iyakokin irin yadda ransu yake so dan in rikici ya tashi wajen su za a koma shi yasa rikicin Najeriya da aka yi na yankin Bakasi wanda a wace rikici da Cameroon ya ina aka ce waye ba da labari Ingil ita ce sai yanka ita ce yankin na Bakasi na Cameroon ne saboda su ne jagororin duniya kaga su ne suka shifka wannan bala'i kuma a tarihance wa zai tada rikici su ne idan suka zo sai su ce waccan kabila ta taba yaki da waccan kabila ta kashe mata mutane waccan kabila ta kashe waccan kabila mutane sai su ba su makamai sai su yi amfani da wanda duk ya rasa mulki sai su ce mai to ai an zalunce ka sai su ba shi makami ita ko gwamnati su sayar mata da makamai su ce mata to ki yaki yan ta'adda sai ai amfani da mutanen da ke kauye a ce musu an zalunce ku a ce musu ya kamata ku kafa daula ta musulunci kaza 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 gwamnati ita ko mafi yawancin kudaden ta maimakon ta sa su cikin ilimi da noma abinda bai kai al'umma gaba jori kasa ba lafiya dole ma kudin biliyoyi su ne za a je a kai dan a yaki da yan ta'adda kana ga abin da yake faruwa a Najeriya yanzu jiragen da ake siyo a kasar America kana ga abin da kasashen mu yanzu ma kudin miliyoyin da za su yi ma kasa aiki shekaru aru amma suna can wadansu mutane suna taskance maka su to ka gani to wannan tarihi da geografiya suna amfani da su don tayar da fitintinu wanda kuma shi yake zamanta mushkila ta am tsakankanin mutane ina fata ana fahimta ta to akwai azama islamiyya crisis ta kafafin yada labarai yau kasashen musulmai daga cikin bala'in da muke ciki da kasashen mu na Afrika i'lam tadaffuqul i'lam min janibin wahid kamar yadda wani professor mu na kasar Libya yake fada abin nan na i'lam Abdul Ati yake kiransa tadaffuqul ila min janibin wahid siyaga hankalin dan adam daga wuri guda da take zakuwa labarin kasarka wajen su zaka saurara na kasarsu kasarsu zaka saurara to kai yanzu abinda suke son su ka sani shine zaka sani sannan kuma kada ka sa tsammanin BBC wani zai ce to ai BBC da Hausa ake yi ko ba haka ake faɗa ba wani ya ce to ai Deutsche Welle ai da Hausa ne ake yi ai Radio France ai da Hausa ne ake yi radio kasar China ai tana yin Hausa Iran ai tana yin yaren Hausa ko ba haka nan bane da sauran inda suka sa yaren Hausa da VOA sai mu tambaye ka shin asalin wannan rahoton shin da yaren Hausa aka rubuta shi koko da turanci ne aka rubuta shi zaka ji an ce fassarar rahoton dan ka gane sai an kai musu shi da yaren su sun diba sai su ba wanda ke jin yaren ka bayan sun tsara labarin yadda suke so sannan ya gabatar maka da shi kenan abin da suke so suka gani shi zaka gani shi yasa in sun kace maka shugaban ka ba na gari bane kai baka da wata hanya da zaka bi sai ka da ba na gari bane wanda sun kazo sun kace maka shege na jiya sai su ce maka yau mai ubana dan tawayen da suka taimaka ma suka ce na gari na har yazo yayi mulki yanzu in ya bijire musu sai su yaƙe shi sai su ce ai dan ta'adda na shugaban kasar da suka daure ma gindi yayi kama kariya ana zaben shi ta fuskar ya taka dokar kasa sai su ce maka ai mutumin kirki na lokacin da Blaise Compaoré yana shugaban kasar Ivoire Volta suka ce mata ko Burkina Faso a yanzu an gane ko kullun ya ce taka dokar kasa shekara nawa kai ya kara maka shekaru sai su ce ai gaskiya ne yake yi democracy la democracy radda an kai mishi bore suka fahimci cewa al'umma ba za ta yarda da shi ba sai suka dawo suka ce sai en dictator dan mulkin kama kariya kadibe da suke amfani da hankulan mutane su zo su ce mun ba wadansu ba kamar su ce ku yi tawaye su zo su ce mu gwamnati zamu taimake ki ki yaƙi wadannan mutanen kana fahimta ta sannan bayan haka idan suka ga za a yi musu ban kasa bore su ce suna tare da al'umma kamar su ko da yaushe munafincin su talakawan masu karamin karfi wadanda ko an zalunce su ko ba zalunce su ba an ba su makamai suna suna tawaye ita ko gwamnati sun nuna mata suna tare da ita radda al'umma kuma ta yi bore sun nuna mata suna tare da ita wancan dan kama kariya da su kore shi bayan su suka rikice wannan mutumin sai ɗan democrat ina hankalin mu yake tafiya da wadanda ga cewa ai wadannan mutanen da suke ba sa yin kariya sun san abin da suke yi to wannan azama ilamiya sai su yi ta kariya su nuna ga kasar da tafi kowace kasa talauci a duniya yanzu bunan kasar Niger an ce mafi kowa talauci kuma ya hanka bincika waɗanda suke mafi kowa talauci duk da arzikin mu ne suke ci gaba mu adda zinariya mu adda kaza kuma an ce mafi kowa talauci shi wanda bai da komai cikin kasa tai illa dai kawai shi zo shi ebo abin da shi ka so kaji shi da an mai arziki mu muni a talaka matsiyata to siyasatul uqul kenan su kuma sauran yan boko ba kaman ma sun rude busa abin da suke yi ba tunda kai da kamata a ce ka dubi yaya za a yi a ce kai da addon gaba an ce matalaka amma saboda shi ba akwai da abin da aka dan mai sai ce a haka nan da labarin yake tafiya saboda shi yi ci ya zama da lahaya bai da matsala kenan da shi da wadanda suke sun so dan sa tare da su to kaga wannan azama i'lamiyya kenan al'azama al'ilamiyya dan haka crisis kin nan da ake fada su ne ke amfani da su ta azamal i'lamiyya suka haddasa yaki a kasar Rwanda ba da labarin kashe shugaban kasar Rwanda shine wannan labarin da aka bayar shi tattar da fitina aka je aka dauki labari aka siyaga shi aka ce ga abin da ya faru kabila ta shiga juna mutun ya kashe matarsa mata ta kashe mijinta da ya kashe uba ya kashe da gashi nan aka yi mugun rikici waye ya da wadannan labaran shi yasa masu ya da labarai su yi hattara saboda akwai abin da in ya tashi da kai da yan gidanku ba ku fita shi yasa dole sai mun fahimci irin waɗannan ababe da kyau
Allah zai
tambaya shi lahira ma ka san wasu girin suka yi lahiran nan sai ɗan abin ka ala ayyati hal malam lokaci yana karatuwa mun dai foci an anwa sai mu tafi al asbab waɗansu matsaloli mu da kanmu ne dan adam wanda bai da zuciya mai kyau wanda yake son sai ya zalunci mutane wanda yake ganin yafi kowa wanda yake son ya dasa da kafiri ya fifita kafiri akan musulmi dole sai an samu irin waɗannan matsaloli a cikin kasashen mu wanda yake son kawai ya kare tuwon shi almaslahar shakhsiyya dole waɗannan mutane matsayin kansar suke kansa a cikin al'umma ina fata an fahimci ni akwai al'asbabul kharijiyya waɗanda su turawan su ne suke shirye da waɗannan ababen tun mulkin mallaka yan siyasar turai masu jagoranci a turai suna son sai sun yi sai tsara su ko yan kasuwar turai suna son afirka ta zan hannun jari su rinka ɗebowa arziki suna gina kamfuna su ko masu addinin kristanci suna son su yada addinin su kuma gwamnati ta taimaka musu da masu kudin turai su ne suke juyar da waɗannan matsalolin dukkan a ta yi a zo a yi mana wani kai da kawo sai mushkila ta ƙarshe shine al-hulul mutane ya kamata su san cewa akwai crisis alimentaire wadda muka wuta ba food crisis shine abin nan matsala ta yunwa Chris alimentaire wanda kuma asbabu kinta ita ma tana da asbab wanda Allah ya bamu labarin mutanen saba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya ko fi maskinihim ko masakinihim aya Allah ya bada labarin mutanen saba amma abin da nake son in ce a gurguje kafin lokaci ya kore duka waɗanga matsalolin da muke fada saboda babu lokaci mutanen saba da sun ka kafirce ma Allah sun ka ce Allah sun ka roki Allah ma sun ka ce ba'id baina asfarina ko ba'id baina asfarina Allah ka sanya nisa tsakankanin tafiyar mu su suka roki Allah subhanahu wataala ya kawo yunwa to amma a gurguje abin da ke son in ce dole mu koma ma addini wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk musibar da take faruwa ta fintitin nu a duniya Allah ce fa bima kasabat aydikum ko ko qira'a bima kasabat aydikum don Imam Nafi' an gane ko da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Amir sun karanta bima kasabat aydikum babu fa'un kawai zo yace an yi kuskure karshen ta bai san qira'a ba abinda mutane suke aikatawa na munanan niyoyin su da sharrin da ke cikin zukatan su shi yasa duniya take rikicewa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بناتا بينا cikin ruwa da bisa tudu ma'ana kasa kenan saboda abinda mutane suke aikatawa sabon Allah shine musibar da yasa duniya take zaman lafiya ku dai mutane ƙarya kuma ba matsalar talauci ce da ta dami mutane ba da rashin abin duniya kahirci da zina da luwadi da shan giya suna daga cikin fitintunun da sun ka samu duniya sun ka da duniya zaman lafiya turawa suna da hannu cikin duk matsalolin duniya shi wanda bai imani da Allah ba kafiri mai zina mai luwadi kato shi armi kato mace ta armi wacce kace waɗannan mutane ba su da matsala mu da matsala mu daga sallah sannan kuma a gurguje mas'ala ta karshe saboda ina son abin nan Allah ya faɗa walau anna ahlul qura amanu wattaqu da mutanen alƙarya za su yi imani su tsoron Allah Allah ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da za mu musu albarkar sama da kasa in ana son mu samu matsalar duniya ta warware ai imani da Allah sannan ahlul kitabi Allah ya faɗi wannan kansu walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu la kaffarna anhum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun yi imani sun aikata aiki nagari da sun ci sama da kasa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala a karshe saboda lokaci yayi tana yawa ga mas'alakin mu dan jinkirta ta zuwa sati na sama Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja da duta duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai mishi mafita to ina tsoron Allah shiki kasashen mu dai gashi nan dai ba mu cewa dai ba a tsoron Allah to su tura ina tsoron Allah shiki gare su to tunda ba a ji tsoron Allah ba duk majalisar dinkin duniya duk wata majalisa tare consideration da akwai a duniya duk wata majalisa da za a yi ta duniya wallahi ba a samu hadin kai sai an dawo matsarin Allah sai an ji tsoron Allah an daina cin amana da zalunci da aza dokoki na zalunci da wani da wani sai duniya ta zama lafiya mallin ne kamata mu aje wannan maudu'i abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu dawo da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am
yan uwa masu saurari anan dai lokaci an kun ga maudu'i kamar yadda ake cewa laifin dadi karewa ga maudu'i ya dauko wato dadi kuma lokaci bai ba mu dama an kammala ba amma insha Allah sati mai zuwa muna fatan malam zai ci gaba a cikin
koda matashi
ya aisha matashi ya ce dai a cikin wannan maudu'i
na'am
malam ala saka da alkhairi
amin
Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin mizan an kuma da muka saurara Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jin abin da yake daidai da kuma aiki da abin da yake wato daidai din ya kuma tsare mu da dukkanin matsaloli da aka faɗa ya tsare mu da ka fadawa ciki anan za mu dakata ƴan uwa masu saurare sai sati mai zuwa insha Allah yau ranar juma'a karfe 9 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته